Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya duka a jamhuriyar Niger ko VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 16 ga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa akan batun dora laifi akan bangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya aukura na Asabar din da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Amurka da Mexico da Canada za su sake hawa teburan tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayya da ke tsakanin su garin Bawal. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa a shirye Amurka take ta hau teburin shawarwari da Koriya ta Arewa yayin da shugaba Kim Jong-un ya ɗage barazanar da ya yi ta harba makamai masu linzami.
Kanin labaran kenan, shugaban majalisar dattijan Najeriya ya ce majalisar za ta ba da ƙarfi wajen kafa dokoki da za su daƙile kalaman ɓatanci da raba kawunan al'umma. Sai dai masu kula da lamura na cewa ba girin-girin ba ta yi mai.
Idan sun san za su iya karewa kansu mutunci, su karewa na ƙasa mutunci. To wannan dokar idan an yi ta mutuƙar za a tafi da ita babu yaudara, ba ta tsaya iyakansu ba, to abu ne mai kyau, muna goyon baya.
Muna kuma da rahoto kan nasarar da kungiyar maharba a jihar Adamawa ta samu na daƙile wani yunkurin kai hari a Madagali, sai kuma shirin himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa, wanda a yau yake tare da Kamaluddin, wani ɗan Najeriya mazaunin Burtaniya. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa akan batun dora laifi akan bangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya aukura na Asabar din da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Bayan jawabin da ya yi ranar Litinin, inda ya yi Allah wadai da Turawa masu kyamar launin fata, amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar launin fatar ba. Trump ya yi wannan sabon furucin ne a zauren ofishinsa da ke birnin New York jiya Talata, inda ya yi jawabi a kan sake gina kayayyakin more rayuwa a Amurka. Ba tare da ɓata lokaci ba, taron manema labaran da aka yi ya koma na tada jijiyar wuya tsakanin shugaban da 'yan jarida da ke son su san dalilin da ya sa sai da aka yi kwanaki biyu kafin shugaban ya yi amfani da kalmar neo-Nazis da kuma Ku Klux Klan da kuma Turawa masu tsatsauran ra'ayin kyamar launin fata. A wani lamari na daban kuma, shugaba Donald Trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga kwamitin da ya kafa na bayar da shawarwari akan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a kasashen waje. Trump ya faɗa wa manema labarai a birnin New York cewa shugabannin manyan kamfanonin ba sa ɗaukar aikinsu da muhimmanci idan aka zo ga kayayyakin da ake sarrafawa a gida Amurka. Trump ya ƙara da cewa ya sha nuna masa abin da yake gani ya kamata a yi don maido da masana'antu Amurka.
Amurka da Mexico da Canada za su sake hawa teburin tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayya babu tsangwama da ke tsakanin su garin Bawul, yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 1994, wacce ta zame babbar abin suka a lokacin yaƙin neman zaben shugaba Donald Trump, wanda ya bayyana wannan yarjejeniya da ake kira NAFTA a takaice a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin duniya, wadda ba ta yi wa Amurka adalci ba, yayin da ta bar ayyukan masana'antu da yawa suka koma Mexico. Duba yadda za a cike giɓin muhimmin abu ne ga Amurka a tattaunawa da za a yi tare da neman yadda za a kawar da hanya ko tsarin sasantawa tsakanin ƙasashe uku ke amfani da ita wajen sasanta duk wata takaddama da ta taso tsakaninsu. Wakilai da za su yi ganawa za su yi zama daban-daban don neman canje-canjen da za su taimaka musu kammala aikinsu kafin ƙarshen shekarar nan, idan har zaman ya kai ga shekarar 2018. Akwai fargaban shawarwarin za su fuskanci sarƙaƙiya saboda zaben shugaban ƙasar Mexico da na 'yan majalisar tarayyar Amurka da ke tafe a wannan shekarar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa a shirye Amurka take ta hau teburin shawarwari da Koriya ta Arewa, yayin da Kim Jong-un ya ɗage barazanar da ya yi ta harba makamai masu linzami a yankin Guam na Amurka da ke gabar tekun Pacific. Tillerson ya ce za mu ci gaba da neman hanyar da za mu tattauna, amma wannan ya rage ga shugaba Kim. Yayin da akwai buƙatar yin amfani da hanyar diplomasiya, Amurka ta ce dole ne Koriya ta Arewa ta daina gwajin makamai masu linzami da na nukiliya kafin ma a fara tattaunawar akan yadda za a kawar da makaman nukiliya a mashigan Koriyoyin biyu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta faɗa jiya Talata cewa za mu tattauna da Kim Jong-un a lokacin da ya dace, idan Koriya ta nuna alamun tana da ra'ayin ƙoƙarin da ake yi na kawas da shirin makaman nukiliya a yankin. Ƙwararru sun ce gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi ranar 4 ga watan Yuli da ya gabata da kuma ranar 28 ga watan na Yulin ya nuna cewa ƙasar za ta iya farwa yankin Alaska da ma cikin Amurka sosai.
Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya nuna wani hoto ranar Asabar ɗin da ta gabata a shafinsa na Twitter bayan mummunan tashin hankalin da ya faru a birnin Charlottesville na jihar Virginia. Yanzu wannan saƙon ya zama mafi farin jini a kafafen sada zumunci na zamani. Hoton ya nuna shugaba Obama ya dafa ƙarfin wata taga rataye da rigar kwat ɗinsa, yana kallon wasu ƙananan yara masu launin fata daban-daban da su ma suke kallonsa daga tagar. Shugaba Obama ya rubuta, babu wanda ake haihuwa da ƙin jinin wani saboda bambancin launin fatarsa ko kuma inda ya fito ko addininsa. Hoton da saƙon da Obama ya rubuta kenan, wanda asali tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela ne ya rubuta shi. Wannan saƙon na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wasu turawa suka yi zanga-zanga a birnin Charlottesville don nuna ƙin amincewarsu da matakin cire wani sassaƙin tsohon janar wanda ya jagoranci dakarun 'yan tawaye daga shekarar 1861 zuwa 65 a yakin basasar da aka yi a Amurka. Wasu kuma masu adawa da wannan zanga-zanga suka ɗunguma kan tituna don nuna rashin amincewarsu da wannan gungun mutanen. Wani mutum kuma ya afka cikin masu zanga-zangar da mota sanadiyar haka wata mace ta rasa ranta. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Adamawa, Najeriya, inda kungiyar maharba ta yi nasarar dakile wani hari da aka yi niyyar kaiwa a yankin Madagali daga ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar, wanda ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ƙarin haske akan wannan lamarin.
Wato jiya da daddare, misali karfe 11 na dare, sun yunkurin shigan zuwa Bizik, sannan maharbanmu da muka tura wajen aiki inda suke kwana gindin dutse sai suka maida su da wuta. Daga baya to wayanda akwai wanda kuma suke kwana bakin kwalta inda hanyar da suke fita daga daji suke bi, sannan su din kuma suna kwanciya wajen suna jiransu. Bayan karfe 4 na dare sai sun yunkuri zuwa tsallake kwalta, sai sun hadu da wayancan sai sun buɗa musu wuta inda suka kashe ɗaya wanda muka samu gawan da safen nan, amma ko inda aka ja jini an tafi da sauran gawaki. Sannan mun karbi bindiga AK-47 guda biyu da tear gas na polisa wannan ga daya, wanda yanzu mun ba ma babban soja na Madagali mun kai gaban shi da gawan shi. Wannan komandan su din yana ji shi ne komanda don yana da kiso, sannan kuma yana sanye da wandon soja da rigan shi wanda aka kashe na da Bukar Kimeta shugaban maharban nan, rigan shi ne shi wannan komandan ya saka. Sun addabe mu, sun masa mana shekaran jiya ma sun shiga sun je sun yi ɓarna sun bi kayan mutane, sun zo za su fita mun buɗa musu wuta sun zuzzubar da kayan, yadda mun samu turmin zani guda 8 da gishiri aka yi irin gishirin ɗan gotan ne aka yi guda 20 da magi da Lipton ne sun fasa shagon wani da sun ɗiba, to sun zubar da kayan gaba da mun karɓa.
Kamar yadda cikin kwanakin nan suna kai yawan hare-hare a waɗannan yankuna naku na Madagari, ku ba ku tsorata ba?
Ba wani tsoro, don a yadda muka fita mun shiri sosai, don sojojin nan mun yi aiki da su shekara biyu sun yi mana training inda ba ma jin tsoro, inda ba sun zance Boko Haram in zai zo, inda ko kayan aiki a waje mu ba ma jin tsoron zuwa su. mun muna bukatar da gwamnati ta taimaka mana da tura mana cartridge na wannan pump action da muke aiki da shi da kara mana karfin pump action din in za a dan samu a dan tallafa kara mana domin a shirye ko da ban ba soja mu yan maharban madagali za mu shiga ko har zuwa dajin sanduka ba wani tsoro a zukatan mu.
Rahoton Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu kan harkokin tsaro a yankin da ke fama da tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram, rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa ta tura kimanin zaratan sojoji 2,000 da nufin kare matafiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Zaratan Dakarun na musamman waɗanda aka samar musu da kayan fada iri na zamani za su shawo kan yadda Boko Haram suka bullo da sabon salanyin kwantan bauna da kuma kaifar maki a motocin da ke tafiya bisa titina a shiyar na arewa maso gabashin Najeriya. Kakakin hedikwatar sojin ƙasar Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min ƙarin bayani.
Wato kamar yadda ka sani ranar Talata ita operation lafiya dole ta kaddamar da wasu rundunoni na sojoji waɗanda a turanci ake kiran su mobile strike team. Kamar yadda shi komanda ya bayani wato Major General Ibrahim Atahiru su za su zama kamar sojojin da ƴan katkafana ne wanda za su riƙa kai ɗauki kuma ba zama za su yi ba wuri ka gani yadda suke da makamai da kuma kayan aiki. To makasudin wannan runduna ta musamman kenan ta mobile strike team kuma an raba su fanni-fanni, muna fatan cewar za su riƙa shiga lunguna da sako duk inda ƴan ta'adda na Boko Haram suke inda aka ji labarin su sai maganin.
Tuni dai matasan yankin irin su Alhaji Adamu Yaro Fataskum suka fara nuna ƙwarin gwiwa kan wannan dabara.
Kamar ma yadda aka ce wannan special force din suna da irin babura da sauransu, daman ƙalubalen shi ne a kama mutum a bakin hanya a shiga jeji da shi mota kun ba zai iya shiga ba, a yi abubuwa a shiga jeji babu mai bin wannan ƴan ta'addan. Amma in dai an wadatar da su da kayan aiki kamar yadda aka ce an samu wa'ansu mashina na fada, to ina tabbatar maka su ma ƴan ta'addan za su ji tsoron yi don sun zan za a cin musu.
Ƙwararru irin su Dr. Hussaini Hassan sun ƙara da cewa yana da kyau a kuma haɗa da neman goyon bayan jama'ar yankunan karkara musamman a wannan shiya.
To duk abin da aka kira shi runduna na musamman yana da wani salo wanda wasu ma ba za a sanar da jama'a ba, domin wani salo na ɓoye idan ka sanar da jama'a su mutanen za su canja dabaru, zai iya haifar da samun ido su mutanen da suke zazzauna a wurare, to su ma su incorporate su cikin wannan salon nasu ko da ba su waya ne na sojoji kamar yadda ake bayarwa da kuma su a kullum waɗannan yaran. Ni ina da kyautata zaton mutanen da suke zama a karkara suna kallon su, to mutanen karkara za su iya taimakawa wannan salon nasu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun kiyaye doka da oda a Najeriya, inda Majalisar Dattijai ta ce bayan ta dawo hutu a watan Satumba za ta mai da hankali a kan zartar da ƙudurin dokar daƙile furta kalaman ɓatanci da raba kawunan 'yan Najeriya da kuma na daƙile ayyukan ɗaukar doka a hannu tsakanin 'yan ƙasa. Yanzu haka dai masu kula da lamura da kuma sauran 'yan Najeriya suna tofa albarkacin bakinsu game da waɗannan ƙudurorin guda biyu. Daga Kano ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ƙarin bayani.
Shugaban Majalisar Dattawan Sanata Bukola Saraki ya faɗa cikin wata sanarwa jiya cewa ƙudurorin guda biyu za su sami kulawa da ta kamata domin ganin sun zama doka. Ya ce hakan na da nasaba da yadda kalamai da lafuza da ke ƙara ɗumama yanayi ke ci gaba da yaɗuwa a tsakanin 'yan Najeriya. Sanata Bukola Saraki ya yi bayanin cewa baya ga daƙile yaɗuwar zafafan kalamai da na cin zarafi a tsakanin 'yan Najeriya, mai yadda ƙudurorin guda biyu zuwa doka zai taimaka wajen hana 'yan ƙasa ɗaukar doka a hannunsu. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na bayyana ra'ayinsu game da waɗannan ƙudurori guda biyu da Majalisar Dattawan ke yunƙurin mayarwa doka.
Salmanu Muhammad, su yanzu shugabanninmu in sun fitar da wannan dokar tun daga kansu har zuwa ƙasa, idan sun san za su iya karewa kansu mutunci, su karewa na ƙasa mutunci, to wannan dokar idan an yi ta mutukar za a tafi da ita babu yaudara, ba ta tsaya iyakansu ba, to abu ne mai kyau, muna goyon baya.
Sunana Adamu Sa'idu. Gaskiya a ra'ayina shi ne su abun da ya kamata su yi mana ba shi suke mana ba gaskiya. Abun da muke bukata shine yanzu in mutum yana da aikin yi ba shi yana da ba zai yi tunanin ya je wata barna ba. Extra time shi yake ba mutum damar ya je tunani mara kyau, ya je aiwatar da abun da bai kamata ba. So duk irin wannan abubuwan mu shi ya kamata a yi mana. A fito da wani abu da za a yi wa mutane aiki ko kuma a dauki talakawa matasan mu aiki wanda za su tsaya da kafarsu su ma su yi tunanin abin da ya kamata a yi gobe.
Sunana Dahiru Muhammad Jibril Rogo. Magana ta gaskiya, wannan lafazan da ake yawan yi suka neman su kafa doka a kai wanda ake nema a raba kan 'yan kasa ko tashin hankula can bangaren da can bangaren a kai. Magana ta gaskiya, dokar da za su dauka in dai ta wannan bangaren kadai za su dauka, muna mara musu baya, muna ba da goyon baya a kai domin tashin hankali ba shi daidai a ko'ina a duniya. Bana tunamu a ƙasar ma irin halin da ake ciki a yanzu. Idan kuma har za su gwama ne da wata biyan bukata tasu ta irin lafazai da talaka suke yi a kan cewa ba su yi wa mutane aiki, suna zaune kawai suna ɗumama kujera. In har za su gwama da ita to ba ma buƙatar wacce talaka ya faɗa abin da ba a yi mishi, tunda shi ya zaɓe ya sha wahalarsa kuma sun je sun zauna ba sa kula shi da abin da ya kamata na cigabansa da cigaban ƙasarsa.
Sai dai a cewar Sanata Masaudu El Jibril Dogwa, wakili a Majalisar Dattawan Najeriya daga shekarar 1999 zuwa 2003, talakawa da jami'an tsaro da hukumomi na taka rawa wajen ɗaukar doka a hannu.
Ita wannan ɗaukar doka a hannun ta shafi kowanne sassa. Ta yadda a takaice za a iya tabbatar da mutane kowa itsaye aikinsa daidai. In baka yi aiki ba to yanzu akwai doka. Sabanin da babu wata doka da ake so a aiwatar wadda za ta jawo hankalin mutane cewar abin nan da ake yi ba daidai ba ne. Gungun mutane su zo don kawai an ce wani mai laifi ne, su ɗauki doka a hannunsa su kashe shi, ko kuma idan an zo an ce wani ya yi sata mutanen gari su ƙi shi domin ana tsammanin da cewa ɓara ne ba tare da an je an kashe kotu an tabbatar da cewar ya yi abin nan ko bai ba.
Kamar 'yan majalisar nan suna fakewa da waɗancan lafaza ne da sunan raba kawunan 'yan ƙasa, amma suna magana ne a kansu don su kare muradunsu ne.
Ba za ka rasa irin waɗannan ba. Wa ya tabbatar da cewa su 'yan majalisa idan sun faɗi wannan gaskiya ne cewa domin kansu suka yi, amma ba za kuma su kaucewa faɗin irin waɗannan abubuwan ba. Amma idan ka sake dubawa kuma za ka ga da cewar kalamomin da ake a yanzu musamman akan magana wato rarrabuwar kanan da su shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila, tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane, tsakanin wancan gari da wancan gari, to dole ne izamana a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin Najeriya wadda zai taka kowa burke.
Sanata Masaudu El Jibril Dogwa kenan, tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Haka yake, batun da kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau. Tambayar ita ce, yaya kuke gani kafa dokokin da za su haramta kalaman ɓatanci da rarraba kawunan al'umma da kuma ɗaukar doka a hannu za su taimaka wajen kare al'umma? To kafin wancan lokacin, ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da baƙonmu Kamaluddin Kabir, wani ɗan Najeriya amma mazauni ƙasar Birtaniya. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda yake mana bayanin cewa muddin ɗalibai so kai ƙarin malami akan yadda yake tafiyar da aikinsa, to muddin bai canza ba ana iya koransa akan wannan. Yau anan za mu ɗora. Yawa Kamal, ka ce ana iya koran mutum ko ana iya koran malami idan ɗalibai so kai ƙaransa ya canza yadda yake koyarwa kuma yake canzawa?
Sosai, ana iya koran mutum idan yanayin yadda abin, idan misali sun ga cewa ɗalibansu saboda sun ɗauki abin kaman cewa shi ɗalibi kaman ambasada ne, kaman wakilci ne a yin na jami'a. Idan ya gama makarantai zai je ce kaman a Birtaniya kenan. Mu kuma can Najeriya misali muna neman admission ne idori. Amma su a can wurin saboda akwai makarantu da dama a garin da nake kawai akwai jami'a guda biyu. To sai ka diba ga ban iya ce maka ga adadin namban jami'o'in da ke Birtaniya. To saboda haka idan har misali ɗalibi ya hitar da notion cewa makaranta ba ta kaza kaza, so wannan yana iya kasancewa ya samu problem a akan makarantar wurin
samun
yawa wurin sababbin dalibai da za su zabi makarantar ba. So kuma wurin su kuma sun defending kan daliban da za su zo kansu samu kuɗin su da za su juya makaranta da sauransu ta hiyar da ita da research ɗin su da sauransu. So saboda haka kowane da zai gama wurin as dalibi ana son ya kasance yana cikin murna yayi makarantai dan saboda wannan ne zai bashi ƙwarin gwiwa na yaje ya ce ma wasu su zo makarantai.
To yanzu Kamal gashi kai degree na biyu yanzu kana na uku. Na tabbata kaga abubuwa da dama kamar yadda muka yi bayani can farko. Za a so ka samu abubuwan da zaka sauya in kaje kai ma ka sanar da wasu wayanda ba su samu zuwa irin waɗannan ba su samu irin wannan daman ba.
Haka ne.
Yanzu kaddara ka gama wannan degree na uku ka koma gida Najeriya, me kake fatan ganin in so samu ne a jami'an da kake, me kake fatan ganin an canza a cikin jami'ar ka wanda yake zai saukin canji kuma kai kasancewanka wannan wuri zai yi tasiri?
To ina ganin ni abinda zan so shine na ɗaya dai dangantaka tsakanin ɗalibi da malami, wanda ina ganin wannan in ka canza ta shi zai sa yaran har su kwantar da hankalinsu su riƙa ƙoƙarin gane abin da kake koya musu. Kannan kuma idan an inganta dangantakar ɗalibi da malami kuma sai kasance su kansu malaman makaranta ta riƙa ba su damar ƙarin ko da irin kaman na wucin gadi ne wata biyu uku je can ka ga yanda ake yin abubuwa wa'anda za su ƙara taimaka maka wurin ƙarin ilimi. To su kuma malaman in sun zo su amfani da wannan damar su koyi abubuwa da dama yadda ya kamata ma su kayace musu dan saboda ganin cewa sun tahi da shi gida mu ma mun koya ma ɗalibanmu saboda su taso da wannan ilimin. Kada ya kasance sai mutum ya gama makaranta ya zo waje sai ya rika ganin abubuwa daban-daban sai ya ga kaman bai digiri ba. Duk da dai ban samu wannan matsalar ba da nazo nan kasai da nazo a Burtaniya sai idan kan digiri na harko ban samu wannan matsalar ba, amma wannan ina tunanin akwai mutane da dama gaskiya da suka samu. To ya danganta da irin wanda ka samu ya mentoring ɗinka misali ko da as project misali ya zo na koya ma da sauransu yana da impact sosai akan learning outcome ɗinka da zaka abin ganin. Kannan kuma we are not kaman teaching kaman ya kamata a ce akwai an yi introducing kaman learning outcomes a rika abin ganin kaman abubuwan da zai kasance kake son ɗalibi dole minimum kafin ya fasin wannan abin ya kasance dole ya san su. So kuma ina tunanin irin waɗannan abubuwan ya kamata ya concentrating sosai wurin gyara curriculum dan saboda wannan abun suna da jadwalin dan saboda yana da muhimmanci sosai akan in waɗanda suka samu damar hitowa waje wurin abin ganin. To irin wannan abubuwan gaskiya ina ganin suna da dida dai gyaran
na kuwar kuma yana suna da yawa
abubuwan
da za a gyara.
Tabbas.
To amma kamar yadda kai magana wannan jadawali wato curriculum din me ya bambanta wasu ka shige gaba kasashen Afrika idan kwatanta su shi da nasu? Na dauka kamar duk abu ɗaya ne.
Eh to abu guda ɗaya ne kila, amma kuma matsalar shi ne kila kaman learning process din kaman yanda ake
tafiya
kaman yana ɗaya daga ciki. Kaman misali bari in ce ma in kana karatu a Burtaniya yana ɗaya daga cikin kaman dole ne ya tabbatar zaka iya kaman misali presentation kai za a yi kaman ka rika tashi gaban jama'a kana gabatar da abun ganin. So wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwa saboda in mutum a ce ya gama digiri amma zai iya tashi
ya
jawabi cikin jama'a to sai a rika tambaya daga wacce makaranta ya hito da sauransu. To ya kamata a ce irin wa'annan kaman presentation su a nan ƙasashen ne za ka ga yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata ake tantance mutum sai ya ga mu wurinmu sai mutum ma ya kai kila aji na ƙarshe sannan za a ce za a yi seminar lokacin za a ce za a yi presentation na project to lokacin ne kila farkon da zai tashi gaban jama'a ya ce zai yi magana.
Riga da busa shi ta kere
To a gaida Ladan Ibrahim Adawa, kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11:25 na Asuba. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Hakika dambarwar da ta faru a majalisar dokokin jihar Sokoto jiya a yunkurin da aka yi na tsige kakakin majalisar wani abin takeici ne, ganin cewa yawanci idan kaga ƴan majalisu na tare jijiyoyin wuya suna yi ne saboda bukatun kansu ba dan talakawa ba. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Shi ma sakon mu na gaba cewa yi bai Muhammad ta iska da ƴan majalisar dokokin jihar Sokoto suka yayi daidai, matakar dai waɗanda suka yi hakan suna yi ne don kare muradin al'ummar da suke wakilta. Amma matakar ba hakan ba, to wannan abin Allah wade ne. Muna kira ga ƴan majalisun da su zauna teburin sulhu domin samun fahimta tsakaninsu. Sako daga Muhammad Salihu Kaura na Moda Zamfara. Sakon mu na gaba cewa yi hakika yanke hukuncin kisa ta hanyar ratayewa da aka yi wa wani sojan Najeriya hakan yayi daidai, da fatan yin hakan zai zama darasi ga ƴan baya masu niyya aikata irin hakan, domin babu inda doka ta ce kai hukunci da kanka. Sako daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Isa Isa Kofsi a Sarara karamar hukumar Shagari jihar Sokoto. Sanin kowa ne kaddara ta riga fata, amma maganar gaskiya ita ce harin da ya laƙuma rayukan al'umma a Kondiga laifin gwamnatin jihar Barna ne, saboda an dade ana ginawa jama'a gidajensu amma ba a ba su damar komawa ciki ba, shi yasa suke samun mafaka a sansanonin ƴan gudun hijira. Sako daga Adamu Aliyu Gulde. Sakon mu na ƙarshe ayo ya fara da sallama ne, inda ya ce ku ga yawa gwamnatin Najeriya da malaman jami'o'i su daina wasa da ilimi, saboda ilimi shine gishirin rayuwa, kuma duk ƙasa da take wasa da ilimi ba za ta cimma abin da take so ba, komai arzikinta. Don haka muna kira a gare su da su hau teburin sulhu ko a sasanta. Sako daga Mutare Dan Ma'az Baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano Mai da Garko da Usman Aliko da Magun jihar Yobe.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da wasiƙun ku masu saurare, ga kuma Maryam Takintsa za ta tasa mana muhimman kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa akan batun dora laifi kan bangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya aukura na Asabar din da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia, bayan wani jawabi da ya yi ranar Litinin inda ya Allah wadai da Turawa masu kyamar launin fata amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar, wato kyamar launin fatar ba. Amurka da Mexico da Canada za su sake hawa teburin tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayyar babu tsangwama da ke tsakaninsu garin Bawul, yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 1994 wacce ta zama babba abin suka a lokacin yakin neman zaben shugaba Donald Trump. Trump ya bayyana wannan yarjejeniyar da ake kira NAFTA a takaice a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin duniya, wadda ba ta yi wa Amurka adalci yayin da ta ba ayyukan masana'antu da yawa suka koma ƙasar Mexico. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa a shirye Amurka take ta hau teburin shawarwari da Koriya ta Arewa, yayin da Kim Jong-un ya ɗage barazanar da ya yi ta harba makamai masu linzami a yankin Guam na Amurka da ke gabar Pacific.
To da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da sauran shirye-shirye da kuma rahotanni da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga Hajiya Halima Adili Toro tare da mijinta Alhaji Basiru Saidu. Barka da samun ƙaruwa ɗiyamace a babban birnin Washington. Allah raya ya kuma ba ita da mahaifiyarta lafiya. Amin.